بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na mu Masjidu Abi Huraira daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria daljin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana muna safiyar Lahadi ne 25 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah to 26 ikon Allah. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 14 ga watan uku. To ya abun yake haka ne yau ya 15 ga watan uku shekarar Bature 2025. Allah ya sa mu dace lallai kuwa abun ne akwai. To Allah ya sa mu dace. Wannan shine halka ta 14 insha Allah, kuma ta ƙarshe dila shi yasa muka yi tarafkan nuwa ko to sujudin sahwi wani zamu yi ne kabali ne ko ba ni. Allah ubangiji ya karba mana. A yau muke tsara insha Allah zamu rufe waɗannan darussa namu na Ramadaniyat wannan majalisi da muke gabatarwa, da fatan Allah ya karba mana abin da muka gabatar, abubuwa da muka gaza akan su Allah ya cika mana su da falalansa da rahmansa. Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin ayyukan bayi. Idan ba manta ba, mun shiga gaban da muke zana bayani game da zakka da kuma alakanta da azumi da wannan wata na Ramadan. Mun dauko bayani game da batun zakka fil jumla, tare da cewa shi ma ba wai mun fadada bane, mun dai ne zama kaman a matsayin matashiya, shi yasa ba mu tattauna dukkan bangarorin zakka da take ta farilla ba. Mun dai kokarin mun yi mana bayani game da abin da ya shafi zakatu almaliya, zakka ta kuɗi ko. Amma kamar yadda muka sani, akwai zakka a wasu nau'ukan dabbobi, su ma ba a dukansu ba, musamman bahimatul an'am, dabbobin ni'ima ko, danginsu raƙumi, shanu, ƙananan bisashe, fararensu da jajaye. Ina fatan gani. Ga waɗannan nau'ukan dabbobin shari'a ta shar'anta fitar da zakka na farilla irin wancan da muka yi magana, wanda su da suke al'amiluna alaiha, wakilan gwamnati wajen karɓar zakka, sun san tsarinsu. Raƙumi idan suka kai guda 5, to akwai zakka. Me shi in ya mallake su, to zai fitar da zakka gwargwadon abin da shari'a ta ce. Akwai sanda zai fitar da abin da ya danganci tinkiya, idan suka ƙara tafi suka je ka ba, zai fitar da bintu labunin ko ibnu labunin da yare su nan dai. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Haka shanu idan suka kai adadi guda ainihin wato 25 ko haka ne, ko ba masu shanu ne a nan, ba kwa zakka ko? To akwai zakka da ake fitarwa. Sannan masu ƙananan bisashe, shi kuma wanda ya mallaki guda 40 a cikinsu, akwai zakka. Sannan kuma akwai zakka a dangin kayan noma, kayan amfanin gona, su ma wasu nau'i a cikinsu, ba kowanne ba. Abinda ya danganci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabino, alkama, an fahimta ko, gishiri, da kuma inabi. Ina fata an gane. Sai sauran kayan abinci da malamai suka yi kiyasi da su gwargwadon irin kayan abincin da mutane suke ci. Mu ka ganin sai mu ce kayan hatsi kenan ko, ma'ana kayan da they are storable, za a iya ajiye su tsawon lokaci. Amma waɗanda suke vegetables ko fruits, to shari'a ba ta yi magana kan fidda zakka a cikinsu ba. Sai dai mutum ya mallake su a matsayin dukiya ko kayan haja, to idan zai fidda zakkan shi na kuɗi, to zai lissafa abin da yake da su na waɗannan, ya haɗa su da kuɗin da yake da shi, sannan ya fitar da zakka a cikinsu. An gane? yawa kamar mutum ne yake son ya fitar da zaka kuma yana siyar da kayan gwari to sai ya je lissafa kwando nawa yake da shi da za a fitar mai da shi kowane kwando a nawa ne sai ya ƙara kudin akan waɗancan kuɗi da yake da su sai ya lissafin zaka a cikin su wannan ne shine a takaice to daga cikin abin da zamu karkare kafin mu shiga gaban zakatul fitr shine wasu nassoshi da suke ƙara nuna mana muhimmancin mutum fa ya fitar da zakkan nan irin abinda zai samu na yi wato kyawawan sakamako da Allah ya wa bayinsa masu fitar da zakka alƙawari sannan kuma irin yadda wannan haƙƙi da yake a cikin dukiyanka idan ka fitar to menene abinda zai ƙara haɓɓakawa na dukiyanka sannan kuma mu ji haɗarin wanda suke ainihin wato taskacewa su ki fitar da zakka ina fata an gane a jiya dai mun fara ji malamai suka ce yana daga cikin abin da yake nuna alamar musulmai suna ainihin wato da ƙarfi shine a ga suna fitar da zakka a cikin dukiyoyinsu kuma yana nuna cewa akwai imani tattare da su domin mai imani ne yake ƙoƙarin yi wa Allah biyayya a cikin dokokinsa ko sannan muka ji cewa lallai duk wanda yake fitar da zakka a cikin dukiyarsa to wannan zai zama kamar taki yake sa wa dukiyar shi dukiyar haɓaka zai ci gaba da yi ka san in kai noma kakan sa taki ko wanda bai sa taki ba zaka ga yana nokewa haka yake samun amfani to duk dukiyar da ba a fitar da zakka ko da a zahiri ku kiyaye wani na iya ganin to ai ga wani baya fitar da zakka kuma an ga kuɗin shi na karuwa tashin kumfan sabulu ne kuɗin nan nashi kun sai da sabulu in ya kumfa ya taso ko sai ka ɗauka bokiti ya cika ne ba shi ɗan mintuna iska ya kaɗe shi ina za ka ga ruwan ya koma can ƙasa to wallahi haka duk wanda kuka ga baya fitar da zakka sai kuka ga kamar wai dukiyar shi na haɓaka wallahi ba haɓaka ba ne a haƙiƙa don ko ba komai ko da ya mutu to a ranar lahira zai gane shi ashe fatararre ne shi Allah ya kyauta da haka a daure الشيطان يعيدكم الفقر شيطان نيكي أيني وطوري ومتاني تلوشي أما كما إذن الفاشاني تو مثل ذاك قبايا جن نوين كشي جوكيا سيني ويأمركم بالفحشة سيني بانغاني سيال الله يتي والله يأمركم والله يعيدكم ال منيني الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة والله يعيدكم المغفرة ya abin yake ne to Allah ya sa mu dace to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wannan shine batu game da ainihin wato abubuwan da malamai suka kawo to da suka da malamin ya gaba sai ya ce ya tabbata a cikin ainihin wato afwan na'am malam yace daga ciki har ila yau idan mutum yana fidda zakka a cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya mishi to yana zama sanadin da zai samu wato gafara a wajen Allah Allah na gafarta wa bayi sakamakon fitar da dukiya da suke yi su baiwa waɗanda Allah ya ce a baiwa sannan kamar yadda muka ce idan mutum yana bayar da zakka wannan baya sa ya talauci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min mali babu dukiyar da zakkan da aka cire a cikin ta ba naqafa shi babu shi ina fata an gane bal tazidu sai dai ma ya ƙara ainihin wato yauƙaka kamar yadda malamai ke yin tsari a cikin bayani Allah madaukakin sarki kuma a cikin alqur'ani ya tabbatar da cewa wama anfaqtum min shay'in duk abinda kuka kashe ta hanyar da Allah ya yi umarni ba wai kashewa kowane ba a abinda ka kashe ta hanyar da Allah ya umarni sai Allah ya ce fa huwa yukhlifu shi Allah shine zai cike gurbin abin nan da ka cire a cikin dukiyanka ma'ana zai maida maka shi wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa to tunda ya maka alƙawarin zai azurta ka ka bada kabara din shine irin misalin da muka buga jiya mutum ya tara yara kanana sai ya ba su wani abu sai kuma ya ce ku ba wani ko ku kawo sai wani ya ki kaga me zaka yi mishi dariya ko to irin haka ne Allah ya kyauta sanan a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata yana cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahadihima aw fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu allahumma a'ti mumsikan talafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani gari da zai waye irin ba gashi yanzu gari ya waye ba to akwai wasu mala'iku biyu da kowane rana Allah na aiko su mala'iku ne guda biyu za su sauka daga sama aikin su shine daya zai zo yana cewa ne ya Allah yana addu'a ya Allah abun bautan mu a'fi munfiqan duk wanda yake ciyar da dukiyar shi wa mabukata a bisa zakka na farilla ko sadaka ta nafila duk mai ci da dukiyar shi kaga an kawo nikira ko wanda yake nuna istigrak na duk wani wanda ya ci da dukiyar shi domin Allah a'fi munfiqan khalafan ya Allah abin nan da ya kashe ka aini wato mai ya mushi shi to kuma kun ji a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da bawa ya bada ko a cikin alqur'ani Allah ya ce wa huwa khairur razqi shine mafi alkhairin mazu arzutawa da haka wallahi idan ka bada daya Allah zai maida maka da sama da wannan dayan ya danganci nagartan niyyarka da tsarkin zuciyarka da irin yadda kai a koyi da yadda dai Allah ya ga kai ikhlasi a ciki to gogore yadda za a ninka ma an fahimta ko wani zai samu ninki ne ninkin ba ninki wani a ninka mai ninki bakwai wani zuwa ninki saba'in wani ma ninkin shi babu adadi so kowa da gwargwaron tsarkin niyyar shi da gwargwaron abinda Allah zai ninka mishi da shi to wannan mala'ika addu'ar shi kenan kullum asan kuma addu'ar mala'ika karɓaɓɓe ne ba haka zai kuni yana wannan addu'a ɗayan kuma cewa yake Allahumma ya Allah ni kuma abinda nake roƙonka a'fi mumsikan shi kuma wancan makyakkyaro da ya make kudin shi yake ba kowa ya Allah shi ma kai mashi sakayya da me talafan da ai ni wato talauci yayi asara gaba daya addu'ar da shi kuma yake mishi kenan to kai kaga wani addu'a kake so cikin guda biyu to sai kai abinda zai jawo maka abinda suke addu'a akai in ka bada to Allah zai mai maka in ka ki zaka samu talaf shine zaka zama wato kai asara ba wani abu da zaka samu Allah ubangiji ka tsare mu wannan hadisi shi ma hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari da Muslim su tafkar da shi kamar yadda muka ji to ga wani hadisi wanda shine zamu karkare wannan gaban da shi kafin mu tsallaka hadisi ne mai matukar wato darasi ku saurare shi ku ji al-Imam Muslim ya fitar da hadisin daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce baina rajulun bi falatin min al-ardi wani mutumi yana tafe a wani wato sarari na kasa kamar kace a daji wani waje da yake da fili kana ganin komai ta gaban ka da ta bayan ka yana cikin tafiyar shi shi kadai fasami'a sautan kawai sai jiyo murya ya jiyo wani murya na magana fi sahabatin kuma ya tabbatar da cewa muryar nan da yake jiyowa daga cikin giragizan da ke sama da shi ne hasan kana jin murya zaka iya detecting daga wani direction ne ko shi yasa inda za a kira ka ta baya sai ka kawo ga dan sautin zai zo maka ta baya ne an fahimta to shi yana jiyo sautin ne daga girgije da ke saman shi bari ku ji me sautin ke cewa abinda sautin ke cewa shine isqi hadiqata fulani ki shayar da gonan wani aka ambaci sunan wani mutumi cewa je ki shayar da shi me ya faru a daidai lokacin hadarin ya hadu an gane ko ruwan sama zai sauka to a cikin rugunsumin wannan hadarin sai mutumin ne yana ji ana cewa ki je ki shayar da gonan wani ma'ana ruwan da zai sauka gonan wani zai tafi fatanaha zalika sahab yace wallahi da na daga kai in gano daga ina magana ke tawowa girgidan da ya hada a kaina da yayin wannan hadar yace kawai sai na ga yana karkacewa yana tafiya ta wani nahiya ana fahimta ko sai ce fa afraga ma'ahu fi harratin sarki ya tabbata ga Allah yace wallahi akan ido na kun san yana sarari ne kamar da muka ce ko yana ganin komai wani wuce yace akan ido na naga wannan girgidan da yayi ta fita wannan nahiyar kawai sai ruwan cikin girgidan ya fara sauka iya wani waje da yake ainihin wato kamar kace kan duwatsu haka a iya nan kawai ruwan yake sauka ruwan bai tsallaka gaba ba bai tawo nan baya ba bai yi hagu ba bai yi dama ba iya wani waje kawai da yana sauka me ya faru sai malamin yace ko kuma sai wannan matafiyin yace kamar yadda annabi yake bada labari fa'iza sharjatun min tilka shiraji kad istaw'abat dhalika al-ma'a kullah yace sai naga kaman wani soso haka a daidai fetin inda ruwan ke sauka shi kuma wannan sosan yana tsotse duk ruwan da ya sauka ruwan bai gangara ya je ko ina ba iya inda ya saukan nan kuma ruwan ya tsaya jama'a na fahimta ko fatatabba al-ma'a sai mutumin ne ya ce gaskiya sai na ga bi'id tunda na ga farko ko to zan je in gaya aka kare sai ya kama bin hanyar inda ruwan ke sauka shikenan sai ya ce fa'iza rajulun qa'imun fi hadiqatihi ya ce wallahi da na je na ga daidai inda ruwan ya zuba sai na ga cikin gona ne ko lambu wanda ga wani mutumi a cikin lambun shi kadai yana ta aiki ya cire ciyawa nan ya gyara nan ya yi can ga ruwa kuma na sauka yana sauka iya gonan nan iya nan ne ruwan ke sauka kaga akwai yuwuwar ya zama sunan shi ne ya ji aka faɗa kenan ko shikenan fa qala lahu sai wannan bawan Allah dan jarida kenan ko me ba mu rahoto sai ya ce ya Abdullah ya kai bawan Allah barka da aiki ya kokari da Allah tambaya kake da shi masmuka wai me sunan ka ne fa qala bawan Allah ne yana cikin aikin shi sai ya waigo yace fulanun sunana wani sai mai riwaya yace lilismi alladhi sami'at as-sahaba wallahi irin sunan da yaji an faɗa a cikin girgidan nan cewa ruwan ya zai sauka a gonin shi sunan da ya faɗa ke ya dace daidai waje da jama'a an gani fa qala lahu mutumin ne yace sai na fara cika da mamaki sai na ƙara tambaya na gaba nace ya Abdullah ya kai bawan Allah ko kuma shi ne gonan shi ma sai turo mai da tambaya sai ce bawan Allah lima tas'aluni an ismi lafiya ka zo kake tambaya na sunana ko DSS sun turo ka ne kai ma eh tunda yanzu DSS kasuwanci ke ci ko fa qala shikenan sai wannan mutum ya ce inni sami'tu sautan fi sahab wallahi na ka ina kan hanya shine na ji wani murya daga cikin girgije yana magana allazi hadha ma'uhu wanda wannan girgidan ruwan nan da kaga ake yi a gonan nan naka to wallahi girgije ne dan daga kaina haka ya taho ya taho shine na biyo shi ni kuma daga cikin girgidan nan naji an bace sunanka naji ana cewa ma'uhu yaqulu iski hadiqata fulanin lismika naji ana cewa je ki shayar da gonan wani wanan nan da naji ya dace da sunanka da kaga ya mun yanzu sai ce to ina game ka da Allah fama tasna'u fiha wai kai ko tsakani da Allah me kake aikatawa ne har aka samu wannan irin karaman ta bayyana ta tare da kai kaga wannan karama ce ai ko to me kake aikatawa ne qala wannan bawan Allah sai yace amma idza qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha yace to wallahi kamar da yadda ka ambata ka je ga aikin da nake yi to ni sana'a ta kenan manomi ne ina da wannan gona ko ina da wannan lambu to yadda nake yi a nawa tsari shine duk sanda nazo nayi shuka Allah ya fito min da abin da na samu an fahimta fa atasaddaqu bi thuluthihi yace kasafta duk abin da na samu nake yi gida uku ma'ana idan na fitar da amfanin gonan ko sai in kasa shi gida uku daidai wajena ba wanda yake fin wani kashi daya kashi biyu kashi uku to idan nayi wannan kasar abinda nake yi shine kashin farko to zan je in samu bayin Allah mabukata sai in rabar da shi sadaka kashi na biyu sai in tattara shi kuma in kai gidana da ni da iyalaina da ƴan uwa na kusa da dangi mu kuma shi za mu yi ta amfani da shi saura nawa saura kashi ɗaya ko sai ce wa sulusan wa aruddu fiha sulusahu kashi ɗaya da ya rage to shi ne zan kai kasuwa in cire iri a ciki sai in je in siyar kuɗin da na samu sai in zo in ƙara kashewa a kan gonan in sake amfani da wannan irin ƙara yin shuka kaga kaman kashi ɗaya ya sake dawowa gonan kenan ko biyu kuma sun fita ɗaya wa bayan Allah mabukata ɗaya wa iyalin shi ya ce sai kuma Allah ya kai mu na sake ɗiba amfanin gona kuma idan na shuka wannan suka ƙara tsirowa na ƙara fitarwa sai in kuma yi kamar yadda ka ji na yi maka bayani da aka yi rayuwana kenan abinda nake yi kenan malam sai ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya bada wannan labarin afwan abun na dan na'am gashi sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan gama wannan bayanin cewa ga yadda bawan Allah ne yake yi da amfanin gonan da yake samu sai malam yace wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa aj'alu mutumin sai yace nakan sanya fil masakini wasailina wa ibn as-sabil kashi ɗaya na da nake sadaukar da shi ko to ina rabawa waɗanda suka shafi miskinai da mabukata masu zuwa roƙa da kuma ƴan kan hanya wato wanda guzuri ya yanke mai akan hanya ko ɗaya daga cikin mutanen da muka ji jiya ana ba su zakka yace to a tsakanin su nake rabar da kashi ɗaya komai yawan su komai karancin su haka nake yi da haka kwantitin da nake ci shi nake rabarwa mabukata kuma shi nake ƙara maidawa kan gona kun ji wannan shine rayuwar shi sai malam yake cewa wa amma naqu halil mu'ti fa inna allaha qad amara bi dafiha lil muhtajin min alfuqara to kaga wannan bawan Allah ya fahimci hakikanin yaya mutum ke cin moriyar dukiyar da Allah ya mishi kaga dai a cikin dukiyar yana biyan bukatan kanshi da na iyalan shi haka ne ko ba haka bane sannan a cikin dukiyar yana neman lahirar shi bai manta da lahira ba sannan kuma bai zama mai almubazzaranci ba wanda za a ci ya kare a sai kara tattali ta yadda zai ci gaba da gudanarwa ana yi ana gurzawa har dai lokacin da mutuwa zai zo to kaji haka ake son ka tsara rayuwarka wala tabsu yadaka kullal basti kada ka zama mai bude komai naka babu tattali ka ce da an samu a kashe kawai Allah ya yi na gobe a'a ana son ka zama kana da tsari bukatunka ka biya iya bukatunka abinda zai yi ragowa kai sadaka ka nemi lahiranka da shi sannan a ciki kuma ka ƙara investing domin ka ƙara samun wanda za ka ci gaba da gudanar da rayuwar naka haka ake yi da haka kai ma ka duba wani sana'a kake yi mai sana'a hannu ne kai tela kake ɗinki ko kafinta ne kana kwankwan ko mai faskare ne ko kai ma manomin ne a'a kai ma'aikaci ne ana biyanka albashi a kamfani ko gwamnati kai ma kana iya yin irin wannan tsari a rayuwarka ka ce duk abin da ka samu a cikin aikinka na sana'a a cikin nomanka a cikin albashinka za ka kasafta shi kashi uku tunda dai ya zama wannan shine routine na rayuwarka kashi ɗaya ka gabatar wa shi zuwa ga lahiranka domin shi ɗin ma an kai sadaka ko kanka fa kake taimako fa to ka gabatar da shi wa lahiranka ka nuna wa Allah ya Allah na san kai ka bani da haka gashi ni ma na maida shi Allah ka ƙara ninka mu
kashi daya kuma ka biya bukatunka, ka biya bukatun iyalinka, kar ka zauna kana cikin talauci gashi kuma kana da arziki da Allah ya maka. Ka ci mai kyau, ka sa mai kyau, ka yi wa yaranka abin da suke bukata. Sannan kashi daya sai ka ci gaba da ƙara investing din shi. Tumatir kake siyarwa sai ka je ka dauki wannan ƙara shi wani tumatir kuma. Jama'a an gane ko? To kaga in kana wannan tsarin rayuwa ko? To babu wani matsala da zaka ainihin wato wayi gari ka fuskanta. Mabukata dai baka hana su haƙƙinsu ba. Kai ma kanka baka hana kanka ba. Sannan kuma business ɗinka ba zai rushe ba. Tunda kana ci gaba, Allah ta an gane jama'a. So wannan wani formula ne Annabi ya bamu a cikin labarin wannan bawan Allah wanda kowa zai yi amfani da shi a rayuwar shi. Amma an kaga mutum yana shiga cikin matsala kusan kodiyo shi a rayuwar shi bai da tsari ne. Mutum ne yana aiki ana biyan shi 30,000 misali. Da zaran wata ya kare ana ba shi 30,000 kawai sai ya je gidan ciye-ciye ya ci banza ya ci wofi. Kafin la'asar ya cinye 30,000 din ba dole ya je ya ciyo bashi ba. Allah ya sa kun gane ba tattali ba komai. Sannan kuma matsala ba zai kare mishi ba. Dan yanzu bashin da zai ciyo yana tsara in an sake biyan shi wani albashin ne zai biya ko? To kaga in wani kafin wannan albashin ya zo ya gama kashe su. Da haka watan nayi ana biyan shi kuɗin to yanzu bashi zai fara fighting biya. Kuma ga rayuwar da zai ci gaba in dai ba mutuwa yayi ba. Kaga yana ƙara buƙatar wasu kuɗin da zai ci gaba. Kaga shikenan sai ya zama indebted ko da yaushe. Sannan wannan banza da wofin da yake ajiya yana so yanzu kuma ya ci gaba da cin shi. Ya maintain wannan saboda ana cewa ai shi yana kashe kuɗi yana kaza. Rayuwar ba zai tafi haka ba. So dole kai wa kanka tsari. Sannan ya koma lahira ya je ya samu ba komai da ya gabatar. Kaga asara kenan, Allah ya kyauta. Da haka sai malai yake cewa falau annal agniya akhraju zakata amwalihi. Kaga da mawadata za su rika fitar da zakka a dukiyarsu wa wudi akfi muhalliha kuma su ba waɗanda suka dace laqamatil masalihi diniya wa dunyawiyya. Wallahi da abubuwa da yawa na matsalolin addininmu da rayuwar duniyar nan ko da an magance su. Wa zalati darurati lalura da yawa da muke tsintar kanmu a ciki da sun gushe wandafa'at shururil fuqara. Da irin yadda talauci ke mana rashin mutunci din nan ya zo ya keta mana alfarma wallahi da an kore shi. Wannan shine hakikanin tsarin da sai an yi implementing din shi za a iya yin poverty alleviation. Amma an ba wannan aka ba ko wallahi duk gwamnatoci da tsare-tsaren karyansu da suke zuwa da shi wane ne poverty alleviation wane ne zai ba inda za a je sai dai a ƙara ma talaucin. Tunda ake zuwa poverty alleviation wani poverty aka yi alleviation. Sai dai ma poverty invitation gayyato shi kawai suke kare ne shi ne gaskiyar magana. Malai yake cewa wa kana a'zamu ja'izin wa saddun yamna'u abatil mufsidi. Kuma wannan shine hanya mafi girma da za a iya amfani da shi a ci nasara kuma ya toshe wato duk wani hanya da za a rinka kashe dukiyar al'umma ko dukiya ana kashe su a inda bai dace ba. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام. شيخ مسلم في بيوا زكاة مهمة في قرية بسكي لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. صبر عبد الله جاو وانا عم فاني دا جارم الأمة لكما تنكو دي مطلولي تجمع كنجي دا تكين الفان الدا تسع شراء مسلم في يعني واتو فرلن تا بايد دا زكاة كينا الله يبامو إيقو ya wadata mu ya kuma in yassare mana fitarwa a bisa yadda Allah yake so ya dare shi. To sai mu dawo a cikin wannan wata daga cikin nau'in zakkan da yake wajibi akan duk wanda yayi azumi ya fitar shine zakatul fitr. Zakatul fitr Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya farlanta shi akan kowa namiji ne ko mace babba ko yaro da ne ko bawa kaji har bawa sai ya fitar. Ina fatan gane har yaro wanda bai yi azumi ba sai ya fitar. An gane wannan da ke ko? Sai manzo Allah yake hikimomi ne guda biyu a cikin fitar da zakka. Na daya tu'matul lil masakin sanadin da talakawa miskinai za su samu abincin da za su ci a ranar sallah saboda ranar farin ciki ne da murna. to ba a san a samu wani musulmi ya ragowa da zai fara shiga damuwa akan me zan ci yau sallah, ba a san wani musulmi, kuma ba a san wani yayi roƙon abin da zai ci a rana, ya zama automatically kawai yana da garanti akwai abin da zai ci a rana, da haka a wadatar da kowa daga roƙo. An ji na daya, sannan na biyu tuhuratan lissa'imin, yana zamowa abinda yake kara tsarkake azumi mai azumi, shine kamar yadda nake buga misali a munasabat, kamar mutum ne ya kawo farin kayan shi da jallabiyar shi ranar juma'a, sai a watso mishi bayan gida da fitsari ya bata mai rigar kata-kata, zai kara ta masa lafiya haka, aha, me zai yi, sai ya koma ya wanke. To azumin mu da muke yi ya kamata a ce ya fito ne kamar wannan farin jallabiyar a ranar juma'a, to amma muna cikin azumin ko da kanmu muke ta lalata azumin da abubuwa ƙanana ƙanana amma ba mu sani ba, daga ciki irin abubuwa da shari'a ta ce kada mutum ya yi na sakin baki, to da wahala ka samu mutum bai sakin baki ba a cikin azumi, ko akwai wanda zai iya cewa shi ya tsare bakin shi tun farko har yau, kaga da wahala, sai sa manzo Allah ya ce to waɗannan rashin tsare bakin nan naka, kila zage-zage, kila wake-wake, maganganun banza, an fahimta ko, kwarkwata, alfasha wanda ba a rasawa, to duk sun lalata azumin nan gaba daya, duk sun bata shi, ta haka azumin ya taho da datti da dauta da wayi. To ranar da za ka gama azumin ba a san azumin ya tafi haka ba kyan gani, shine sai aka ce ka fitar da wani zakka wanda da wannan zakkan za a wanke azumin duk wannan daular sai ya fitar da su, da haka sai azumin ya tafi fiyar, to dan Allah waye zai san azumin shi ya tafi da tsafta, shi yasa annabi ya shar'anta mana, ashe kaga zakkan da aka ce a fitar dan a kwace maka dukiya ne ko ko kai ake san a taimaka, kai ake san a taimaka, ina fata an gane, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tuhuratan lissa'im, yana tsarkake azumi mai azumi ne, da haka sai kowa ya kokari ya fitar da shi. Ana fitar da dangin kayan abinci ne wanda al'umman yanki suka mai da shi shine kayan abincin su, da haka gurbar inda kuke rayuwa me ake ci a wajen, to daga wannan nau'in abincin za a fitar, dan mutane ne wanda dabino da alkama suke ci kamar larabawa, to sai a fitar, su ne annabi ya buga misali da su, annabi ya ce a fitar da sa'i guda na dabino na alkama na inabi busasshen shi ko danye da kuma ainihi wato busasshen nonon raƙumi ciki kenan, ake to abincin su kenan, to mu nan kuma sai ka ce shinkafa, wake, masara da ainihin wato sauran abubuwan da ake ci, an gane ko, dan yanzu ko gidan abinci ka je zaka siya abinci ne da ne suka fi dafawa a wajen, shinkafa ne dai, ina fata an gane, da dan saimo din da kace tuwo da miyan kaza shine abincin mu a nan, to in ka je ka samu mutanen da su kuma kila irin nasu nau'in abincin shine su chief din nan, su kayan barazanan nan haka ko, dan fulawa fulawa su ma irin bogawa boga ko, to kaga irin su ne shi su suke ci, to su ma irin shi za a fitar, shine abincin da za a ci ranar sallah, kowa ya zan yawo jata daga yunwa, an gane ko, to menene awon abin da kowa zai fitar a madadin kanshi, shine sa'i guda, in aka ce sai daya shine a samu matsakaicin mutum misali a cikin munan, sai a aje kayan abincin sai ya ciko hannun shi guda biyu haka ya ɗibo sai ya aje gefe daya, ya kuma cikowa ya aje biyu, ya kuma cikowa ya aje sau hudu, to guda hudun tari guda haka shine sai guda, abinda kowa zai bada kenan, kuma an gane wannan dake ko a dukkanin nau'in kayan abincin da za a bada. Akwai malaman da suke fatawan cewa idan akwai wani nau'in abinci wanda shi ya fi duk sauran tsada, tsadan kuma ba na kusa ba, to mutum ya auna guda biyun nan to zai wadatar mishi, an samu wasu wannan fatawan tun cikin sahabbai, amma da yawan sahabbai ba su gamsu da wannan ba, sun ce tunda annabi ya ce sa'i guda, to dan abin da zaka bada kawai ka bada sa'i guda, ai kamar yadda muka ce azumin ka kake son a tsarkake maka shi, kai ma kana sa'i maka wancan rabi da rabi, to ka bada kawai, an fahimta ko, to kuma kowa in ya bada wannan awon to ya wanke nashi azumin kenan, to aslan kowa a karan kanshi shine zai fitarwa kanshi, to amma akwai waɗanda kowa ya san suna rayuwa ne karkashin wasu to shi bai tsayu da kafafun shi ba to waɗanda suke masu gidan nan nasu mahaifi ne oga ne wani babban yaya ne wani kawu ne shi yake kula da mu yake dauka dawayen mu sai ya fitar a madadin mu to di ya wadatar to wani na iya yi wa wani haka miji na iya yi wa mata idan shi dai da hali amma matar na da hali tana iya mishi da na iya wa iyayen su idan su iyayen ba su da hali an fahimta ko wani tsohon yaron ka da ka yaye shi ya zama yanzu shi ma wani oga ne mai zaman kanshi sai ce oga mutum da mun ga bana abubuwa sai hankali ka bari zan fitar ma da naka yayi an gane ko so mutum na iya fitarwa wani sannan abinda ake so shine a ba wa wanda zai yi amfani da shi a safiyar sallah tunda mun ce ranar sallah ake amfani da shi ko to amma malamai suka ce idan nauyin abinda zaka bada sai an mishi wasu hidindimu wanda ba zai yiwu a yi shi kuma safiyar sallah ba to idan ana gobe sallah ko jibi to kana iya fara fitarwa kai kaji dalilin da yasa ake fitarwa kwana biyu ko kwana ɗaya zuwa sallah kenan amma in abinda zaka bada kai ka san abu ne mai sarrafuwa a ranar to babu laifi ka jinkirta da safiyar sallah shine lokaci mafi falala da ake fitarwa kuma ba a yin jinkiri har a je a yi sallah a dawo idan ka bari aka je aka yi sallah aka dawo to shikenan ka rasa wannan ladan ladan fidda kai da aka ce a yi ba za ka samu ba yamma an gane wannan da ke ko sannan kuma waɗanda ake fitarwa kamar yadda muka ce ko da jariri ne aka haife shi a sa'a ta ƙarshe kafin ranar azumi na ƙarshe ta faɗa sai aka haife shi ko to shi ma za a haɗa shi a cikin lissafi kai ba ma shi din ba malamai suka ce ko da tsohon ciki ne wanda an ta sa ran haihuwa amma ɗan ya ƙi zuwa to kawai a yi azumin kawai har da shi sai a cire mishi ko da ko bayan sallah za a haife shi an gane ko tunda an expecting zuwan shi domin cikin ya tsufa an fahimta ana iya fitar mishi haka duk wani wanda aka shaida watan ramadan da shi amma Allah ya mishi rasuwa kafin lokacin fiddawar to za a tuna da shi sai a tashi shi ma a lissafi a fitar mishi jama'an gane wannan da kyau ko waɗannan su ne a taƙaice abinda suka shafi wato batu game da zakkan fidda kai a cikin mintuna biyu da suka rage mana bari mu ɗai mana tsokaci game da ƙaramin sallah wanda shi ne wanda ake yi bayan azumin watan ramadan ƙaramin sallah kamar yadda muka sani biki ne wanda ake yi shari'a ta bamu guda biyu a shekara ƙaramin sallah da babban sallah to ƙarami shi ne wanda yake biyo bayan azumi ana ce mai ƙarami ne saboda lura da irin salon hidindimun da ake bahaushe sai ya ga bai kai na wancan babban sallah ba to shi ne zai ce ƙarami amma ba wai ƙarami bin nisba ƙarami ba musulunci ya kira su dai ranakun idi kawai ma'ana ranakun murna da suke maimaituwa ina fata an gani to daga cikin abin da aka sunanta a ranar dama mutum zai yi wanka zai yi tsafta ya sa kaya mafi kyau a ranar musamman sabobi in akwai in babu ka dubi wanda ya fi kyau a cikin kayayyakinka sai ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awan fararen wato sutura to in farare ne babu laifi amma ba farare bai zai zama mai kyau a mutum ana so ya fesa turare musamman maza su kuma mata ana cewa ki kiyaye shi saboda ba a zaya halatta ga mace ta je ta ainihin wato jiyar da wani ajnabi kanshin jikinta ko kanshin suturanta ba daidai ba ne amma su ma an shar'anta a fita idin tare da su an gane ko sai dai a wuraren da aka san babu aminci akwai masu zagayowa su yi wa mutum barna to ana iya sa wasu su yi wakilci a gida musamman cikin matan in ana da su sama da ɗaya misali an gane ko amma ba haka ba duka annabi ya shar'anta a tarkata a fita da kowa idan aka tashi fita da safe to ana son a kama baki a ci dabino mara kafin a fita iji an gane ko ko in dabino bai samu ba abinda ya samu a je ci wani abu kafin a fita ba a son a fita da baki ba a ci komai ba da ciki amci tunda kai wata ɗaya kana azumi ai ka dan ci wani abu da safe an fahimta a karamin sallah kenan a babban sallah ne ake kama baki sai an je an dawo sai a fara ci daga layyan da za a yi to wannan tunda babu wani layya da za a yi sai a mutum ya ci abin da ya samu sannan a fita idan mutum zai fita a yi addu'a fita daga gida kamar yadda muka sani to shi ana fara kabarbarin karamin sallah ne daga ainihin wato a safiya na ranar Idi, ma'ana da asuba ko bayan asuba, sai a fara tabarbari. Idan aka fita daga gida sai a je a ci gaba, an gane ko? Aka fita ba a tafi sallar Idi, to zai ta wannan kabarwari Allahu Akbar har a isa musallar Idi. Za ka yi ta a jira zuwan liman, liman na zuwa a tada sallah, an gane ko? Idan mutum ya saba wani nafila kaman wala'a saboda hidindimin ranar bai samu ya yi ba, in ka je ko filin Idi ne kana iya yi kafin ka zauna, babu laifi. Liman dai shi ya zo ba wani nafila da zai yi, da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na liman yana zuwa kawai sallah ake tara, ba a ikama ba a kiran sallah, an fahimta ko? Da zarar liman ya iso za a daidaita sahu, sai a yi wato a fara kabarbari, a yi takbiratul ihram, sannan a kabarbarin sallah guda ainihin wato guda bakwai, an fahimta ko? A raka'a farko a yi karatun fatiha, a karanta qaf a raka'a farko in ya samu, in bai samu ba a karanta subhana rabbikal a'la, sannan aka dago aka taso raka'a ta biyu, bayan an daidaita a tsaye a yi kabarbari guda biyar kuma raka'a ta biyu kenan, sannan a ƙara yin fatiha, in an karanta qaf a can sai an karanta iktaraba a raka'a ta biyu, in ba shi ba a karanta hal a taka hadisu rashiya, sannan sai a sallame. To idan aka sallame sai a tashi liman sai ya khutuba, an fahimta ko? Ba a zuwa da mimbari filin Idi, an fahimta? Liman kawai zai miƙe ne mutane su saurara, wanda ya saurara ya kyauta, wanda bai saurara ba bai yi laifi ba. An so idan liman ya gaya wa mutane sai kuma ya keɓance mata, musamman saboda wasu buƙatuwan a yi musu nasu wa'azi na musamman, haka Annabi yake yi, in ya gama da maza sai ya tsallaka wajen mata. Idan kuma ana ganin abin da liman ya faɗi, tunda akwai wadatattun kayayyakin sauti ya wadatar da su, su ma sun ji, in ba a ji an keɓe su babu laifi, amma dai ka ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, ina fatan jama'a gane. Idan aka gama shikenan sai a sallami jama'a, to ana ida sallar, to kabarwarin ƙaramin sallah sun kare. Shikenan sai dai kuma a koma gida ana ta shagulgulan sallah. Hanyar da ka busar da zaka so zaka taho filin Idi, an so ka sauya shi idan zaka koma, idan hakan mai sauki ne. Amma an hanyar ku irin naku yankin estate ne, hanya ɗaya ce ba dama, sai ka gudun, in ya so ka tsallaka gefen titin, in ka je ta hannun dama nan sai ka dawo ta nan, an gane ko? Ka je ɗan samu wannan sunna. Yawwa, idan wurin da za a yi sallar Idin wuri ne wanda yake trackable, ma'ana za a iya zuwa a ƙasa, to mutum ya je a ƙasa shi ya fi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da manyan sahabbai. Ali ibn Abi Talib ya ba da wannan labari, kuma Annabi ya bayyana akwai falala a raka. Amma wurin da za ka je idan yana da nisan da kafin ma ka ce za ka isa ka je duk sammakonka, sai dai ka ga ana saukowa, ba laifi ba ne ka hawa abin hawa. Sai ka ce za ka yi sunna kuma ka rasa asalin sallar, an gane ko? To kana iya hawa abin hawa a je. A yi ƙoƙari a farantawa juna rai, a yi gaishe kai shar na murnan sallah, a yi wa juna addu'a, ibadoji da aka yi Allah ya karba. Yana da kyau a kiyaye, akwai abubuwa da dama wanda suke faruwa na ɓarna a ranar sallah, musamman game da matasanmu da 'yan mata, iyaye, malamai, dattawa da hukumomi da jami'ai, a yi ƙoƙari a taya sa ido wajen a kiyaye waɗannan abubuwa, domin kada ana murnan sallah kuma a zo ana saba wa Allah da ake wa sallah, kaga ba daidai ba ne. A yi ƙoƙari a kiyaye waɗannan su ne a taƙaice. Ɗan uwa masu albarka, mu ne wa kowa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya karɓa mana ibadunmu, Allah ya ƙara mana tsawon shekaru masu albarka, mu sake shaida da halartar wasu watanni na Ramadan a'waman majida, shekaru masu yawa, wa azminatan majida, da kuma zamuna masu ƙarin albarka. A nan za mu ainihin wato saurara insha Allahu, mu ne wa kowa fatan alkhairi, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.